sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma shi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau litini 23 ga watan Disamba Ibrahim Kalmu si garba ne da Aisha Tusule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren to ko me yasa wasu ƴan jamhuriyar Niger ke fargabar cewa Faransa na take-taken yin kane-kane a shirin ullo da sabon takardar kudin ECO
ayi warange ba ai zama ce babba wanda muke kasuwanci da babban kasuwancin mu da Najeriya ne muke
bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan ko shin ƴan boko haram sun sake dawowa kwanan nan ne ko shure-shuren ƙarshe suke yi kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tara 2655 2655 akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban masu rinjaye a majalisar dattawar Amurka dan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa basu fidda aniyar kiran shedu a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump ba a wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends McConnell ya ce ba mu fidda aniyar gayyatar shedu ba mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton adalci adalci ne amma kun da ya gabata ne jigon dan Republican din yayi watsi da kiraye-kiraye da shugaban marasa rinjaye a majalisar Chuck Schumer yayi na cewa ya kamata su saurari ba'asi daga wajen ƴan uwansu ƴan majalisar wanda ya hada har da tsohon mai bada shawara kan harkar tsaro John Bolton da mai rikon mukamin shugaban ma'aikata na fadar White House Mick Mulvaney tun a baya jami'an sun ki bayyana a lokacin zaman sauraron ba'asi da majalisar wakilai ta gabatar kan tsige shugaba Trump wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka tusake su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa dan jaridan nan dan asalin kasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara a wata sanarwa da ya fitar mai shari'ar ya ce an zartar da hukunci ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan Sha'alan Al-Salam shine ma'aikacin mai shigar da ƙara a kasar Saudiya
wa humul mubashirun wal mushtarikun fi qatl al-majni alayhi rahimahullah
wannan hukuncin da aka zartar a yau litinin ya biyo bayan ganawa na sirri da ya kuma wanke Sa'ad Al-Katani tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman daga zargin da ake masa na kisa na hannu a kisan Khashoggi hukumomin sojan Amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarun ta yayin da yake kan aiki a yau litinin a kasar Afghanistan a yayin da suke bada wannan sanarwa dakarun hadin gwiwar Amurka da Afghanistan basu bada cikakken bayani ba na yadda abin ya auku ko kuma inda hakan ya faru sai dai wata sanarwa da kungiyar Taliban ta aikawa manema labarai ta yi nuni da cewa lamarin ya auku ne a yankin arewacin Kunduz da ake yawan kai wa hari kungiyar ta ce an yi amfani ne da bom mai wajen kai wajen harin a kan dakarun Amurka da na Afghanistan din kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC an yi arangama tsakanin masu zanga-zanga a Faransa da 'yan sanda a yau Litinin a tashar jirgin kasa ta Gan Redelion da ke birnin Paris, yayin da yajin aiki da ake yi na fadin kasar ya shiga yini na 19. Masu zanga-zanga dai suna kalubalantar hukuncin shugaba Emmanuel Macron ne na yi wa tsarin fansho na kasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnati, wanda zai dauke musu damar karbar fansho na musamman. Kana zai maida shekarun ritaya zuwa 64. Wasu hotunan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin na BFM ya nuna 'yan sanda masu kwantar da tarzoma suna ta kai komo, suna ta kokawa da kimanin wajen mutum 30 a harabar wata tashar Gare de Lyon wanda ta fi cinkoso, wacce kuma ake yawan amfani da ita don zuwa wuraren shakatawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanni, za mu yada zangon ne a jamhuriyar Niger, inda wasu masu ruwa da tsaki suka shiga fargabar cewa kasar Faransa ta fara take-taken yin kane-kane a tsarin sabuwar takardar kuɗin eko da ake shirin bullowa da ita. Silabar ma gare ka.
Ainihin wanga kuɗin da ake ce ma eko na ECOWAS. 29 watan June na 2021 ECOWAS ta ce kuɗin da za a yi sunan shi eko, kuma baya da alaka da wani euro kadai, a'a, yana da alakoki da kudade da euro da dola da kudin China. Ita sai da yawo tana tsara aiki sai fafarat shilgaban Cote d'Ivoire da Macron suka hoto suka ce aiwan ga kudi na wannan kasashen takwas masu aiki da harshen Faransa kuma masu amfani da sefa ai kudin su ne kuma cikin gaugawa 2020. Shi ko tsarin ba gaskiya ciki kasan 2020 ba da za a yi a samu wannan kudin. Tsarin samun kudi a hudda wani kudi a sa wani kudi yana daukar lokaci.
Anan kana ganin kenan kamar wata makarkashiya ce da aka yi kuma da hannun Faransa.
Wannan shi dama kasan dama ba da za a yi tabar kudin wannan, ba da za a yi tabari, ta ga 'yan kasashen duk sun kiya sun yi furusun ce mun tsani wannan sefadin ba mu san shi don yana tuna mu bauta, kuma an yi shi don a yaudari kasashen mu ne. To ka gani sai ta yi gauga ta ce in kun yi ruwa kun yi alaka shugaba kamar watara in dai da su ba yadda za a yi kasashen mu su zama na kansu. Ka gani ai waccan gungun na Afirka ta tsaka, kaga tunda babu irin wannan wanda suka zage kamar wataran, kaga su ha'ilo suna da sa'in su. Amma mu nan kaga an yi shi gauga horan shi ta tura a yi, kuma an ce ita ce za ta yi garantir din shi, kenan inda za ta yi garantir din kudin ma a can za a buga shi.
Yanzu haka kana ganin kasashen Afirka ta yamma, renan Ingila, Najeriya da Ghana za su iya shiga cikin wannan tafiya?
Kudin horan shi ne za ta yi wakilanci kudin. Ya za a yi su ta yi. Yanzu in ka dauka ai mu horan shi. Ayyaran shi ba ai zama ce babba wanda muke kasuwanci da yanzu kamar ka dauki Niger. Babban kasuwancin mu da Najeriya ne muke. In dai muna so mu yi abu wanda tattalin kudin mu zai shi da Najeriya ne, tunda duk mahiya kasuwancin mu da Najeriya ne. Kuma yanzu kasar China ta zo ta zama kamar na ɗaya ma a kasuwanci da kasashen mu. Kenan inda wani kudi ma wanda ya kamata a yi alaka da shi ai ba euro ba ne, a'a, kudin China ne ya kamata. In kuma ba a yi ba, to akwai wata manufa ce wadda Faransa ta tsara ta yi amfani da wanga shilgaban na Cote d'Ivoire.
Yanzu ina makomar waɗannan ko kuma kudirin nan na kudaden bai ɗaya da aka sa a gaba na.
A'a, yanzu ya lalace mana. Tunda dai ba yadda za a yi Nigeria ta yi aiki da wanga eko din wanda kasar Faransa ce uwar gidansa. Yau an mara ba faɗo ba kenan ko? Tunda ita ce buga mu kudi, kuma ita ce uwar gidan kudin. To me ya raba shi da sefa suna kadai aka so.
Ana turka turka saboda kudi.
Tsakanin
saka mutun ya janye wando dan saboda kudi
tsakanin dan dan da
ana ma kai naushi saboda kudi
tsakanin dan dan da
mutuba tsakanin dan adam magani
shugaban kungiyar FSCN kenan a jamhuriyar Niger Abdu Idi a hirarsa da Sila Barma kan wato nuna fargaba da kungiyoyi daban-daban ke yi game da matakan kasar Faransa na yiwuwar yin kane-kane a sabuwar takardar kudin ECO da ake shirin bullowa da ita to a gaida Suleiman an jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan ko shin sake dawowa yan Boko Haram suka yi ko shuru-shuren karshe suke yi me ke faruwa ne kafin nan a dan ji wannan
kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
bari mu fara daga Kaduna garin gwamna ke kallai a Kaduna
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
sunana daye bisani binnin wali
to malam daye mu muna jin ka
eh na jira yana ku akan me ko ce yau
eh wato maudu'in shine batun hare-hare da yan Boko Haram ke ta kaiwa kwanan nan shin dawowa suka yi kuku shure-shure ne na ƙarfi
eto wannan abin kaza ba sirri ne wannan idan mu ce Allah ya maganin su wanda kuma zai tuba Allah sai tuba domin abin kada ka ba ya ganewa
to kana ganin jami'an tsaro na tabuka koko
suna iya karfin su mu dai iya kan mu mu kai su da addu'a
lalle kan to mun gode sosai bari mu matsa zuwa Nasarawa waki kallai a Nasarawa
to assalamu alaikum malai bai kana tare da Garba Sale likita radio na garin Agwa Bundo man jihar Nasarawa na tsakiyar Najeriya
to Garba Sale ya kake ganin wannan al'amari sake dawowa yan Boko Haram suka yi ko shure-shure ne na ƙarshe
to ni dai tunda waɗannan mutane mutane ne kamar mu zan ce daman suna nan sai dai furfushin su dai kai suke bullowa ni zan ce shure shure ne baya nan mutuwa tunda Allah ya sa an riga an gano suna nan to anan shawaran da zamu bayar shine hukumomi su dauki mataki yadda za a dakile su cikin gaggawa su kuma waɗannan bayin Allah muna roƙon su don girman Allah su tausaya wa al'umma don Allah don annabi su ajiye makamai su dawo cikin mutane kuma mu al'umma mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan matsaloli na Boko Haram da sauran dukkanin fitinoni a wannan kasa tamu
to mun gode malam Garba bari mu kada Ayobe wake kan layi Ayobe
kuna magana Allah ne inji karamin kuma gidan Ayobe
to malam Dallami ya kake ganin wannan batun ne
to ni shawara zan ba gwamnati yau guda ɗaya ce kawai gwamnati ne musulhu da wannan mutane a zauna a tattauna da su in sun amince ni wannan shawara da zan iya ba gwamnati kenan gudunmuwa ta kenan
to in sun ƙi sulhun ya kenan
a babu akwai kungiyoyi da yawa da irin wannan ayyuka ne aka nemi sulhu da su kuma tsaruna lafiya
to Allah isa a sulhunta to daga Yobe bari mu koma Kaduna baki kalla ya Kaduna
bayan kalmar shi Garba barka da lafiya
barka Murtala
sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa kamar tarayyar Najeriya
haka
to kalmar shi anya za a ce shure shure maciji ne kana tunanin ka bige shi ko ka kashe shi sai dawo ya fasa kai ya kawo ma harbi in ya zuba ma dafi za a rayu kuwa ai ba za a ce shure shure bane kaga kaman bai kasu ba kenan ko da sauran karfin shi abinda muke ba da shawara shine tsayawa a ce me zai hare ne a ce wai a tinkari mutanen nan a cikin dajujjukan da suke ne muna da sojoji da kayan aiki in har za a tsaya ce sun kawo hari a ce za a tare to lalle rashi illa babu fata muna ba mu sojoji shin me zai hana duk duniyan da ake yaki America fa za ta tayi ta zo Africa ta je wani kasa ta jidde sojojinta don kar a zo a kawo mata hari hikima yaki ke nayi ya kamata shagocin da ba ka je ka tare shi da kakka jira sai ya kawo ma hari ba mu fata shawaran da muke ba su kenan da fatan za ta yi lafiya
to mun gode da fatan za su amfana da wannan shawara har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kalla a Kaduna
a sunana Usman Tanimu mai radio TV Bubban Dodo Zaria ma'ajin kungiyar zaka sanka
to malam Usman muna jin ka
to alhamdulillahi lallai dole ne a yaba masu jami'an tsaro ba za a ce ba su taba komai ba amma su kara abinda muke bazargi muna harsashe akwai sa hannun wasu munafukai kuma muna nan muna ta du'a'i Allah zai bayyana da su kamar yadda ya bayyana da su lallai dole ne a tsara hada karfi da karfe shugaban kasa kuma ya sake kanin musu makamai in ba mu manta ba a can baya abin da su da an zo su kai kokawa ba su da isassun kayayyakin aiki domin su waɗannan yan Boko Haram sun ji suka aiki dukkan mu san haka kuma in da ni da kun koka kan irin yanayin wannan to
mun gode sosai daga babban Dodo bari mu kada kanan dabawa ke kalla a Kano
ka almasi Garba barka da yamma
barka da warhaka
sunana Alhaji Musa Garu mai radio da recorder kasuwar kafarin Najeriya daga kanan Dabo
to yau Kano aka kada kuma
eh mun je dauran aure
to muna jin ka Alhaji Musa
to alhamdulillah wai di tambayar da ke so kai ya kamata ma maka tambaya a matsayin ka na dan jarida international su waɗannan kawo waɗannan kafai tunani ko kuma al'umma ma su tsaya su duba ka wannan halifa da ake kawo ba fa mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ra'ayin gungu kusan mutum 200 ka ruwa inda yoba take a ce duk waɗannan jami'an tsaro da suke get wanda suke baka san iyakacin su ba a jihar Yobe a ce har a zo a shigo gari a zo a kawo irin wannan harin wai a ce jami'an tsaro ba sani ba wasu shugaban Muhammadu Buhari wanda irin shawara al'ummar Najeriya za su ba shi ne waɗannan manya-manyan sojojin da suka makale akwai wanda ya yi ritaya shugaban Muhammadu Buhari ka sallame shi ka jaraba wani sojan a gani wasu sojojin su jaraba wani aikin nasu mana amma an kyale mutane sai kace mutane an ke arewa inda aikin yarba aka kashe wani ko kuma inyamurai wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya magana saboda mai mu ba mu iya ba da cawan arewa ne ba wata cije za su ke tada hankali akan wani jin samu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata fa gaskiya a gyara in ga mulki za ka dawo arewa ne
Alhaji Musa ko kana ra'ayin ayi kukan kura a fada dajin kamar yadda wani ya ce ayi bugun kwabaya to Alhaji Musa bari mu kyale ka huta bari mu je mu nasarawa ke kalla a nasarawa
Assalamu alaikum, suna na Shafali Katin Magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mallam Ibrahim barka da aiki.
Barka har ka sa julina ta rawa yau ma dai muna jin ka fate ra'ayinka.
Mallam Ibrahim, abinda zan fada cikin wannan tafiya a gaskiyar magana shine shugaban kasa yana mana tafiyan kwangaba kwambaya. Dan a gaskiyar magana duk mutanen nan da kake ganin su waɗanda suke wannan aiki, wallahi an san inda suke, an san iyayensu, an san gidansu. Kuma duk lokacin na zauna da wani soja yana gaya min duk lokacin da mutanen nan za su zo su kai farmaki, zaka ga sojojin da aka sa su suke tsaron wannan wuri gabaki da zaka ga sun tashi sun watsi, saboda a lokacin nan waɗannan mutane za su kawo farmaki. Saboda haka shi shugaban kasa kamata ya idon shi ya bude, in ma yana bacci ya tashi a bacci ya zauna ya sani waɗannan sojoji, manya-manyan sojojin nan a canja su, in aka canja su a kawo waɗanda za su yi yin aiki, su ma an saba za su yi aiki ba canja su. Amma ta yaya mutane an san inda suke, an san gidansu, amma ana kallon su suna bin mutane suna kashewa suna hallaka mutane, kuma mutanen nan arewa shi in ya sauka mulki zai dawo arewa ne ya zauna. Saboda haka in zai ji wannan kuka namu ya ji a matsayinmu na talakawa, in ko ba zai ji ba mu za mu ci gaba da addu'a abinda Allah zai yi mana na alheri a
gare mu
gabaki
daya.
Da fatan
ku tashi lafiya, nagode. To mun gode Shafali daga Nasarawa, bari mu je mu Yobe again. Waki kala a Yobe. To ka dan nisanci radion ka, in ba ka bala'in ka zai katse ya ma fara rawa. Ka nisanci radion ka, muna jin ka. To ci gaba da magana.
Eh, bina ina bada shawara, ina ga abun da yake gudana jami'an tsaron nan. Kamar yadda ba ta suke magana, sun san inda mutanen nan suke ajiye nan. Ana ganin su a ce ga su sun shigo. Ya kamata kawai a bari sai sun kawo hari ba. Tunda an san da sun su, ya kamata a kai musu hari.
To mun gode haka, ina ga talaga. To mun gode da wannan shawara ta ka kai ma. Bari mu koma Nasarawa. Ke kallai a Nasarawa.
Kuna magana da dan bare bari daga Jigwada a jihar Nasarawa.
To dan bare bari Klawa, sai muna jin ka, faɗi ra'ayinka.
Gaskiya ni na tuga laifin shugaba Muhammadu Buhari. Saboda jami'an tsaro wanda aka ba su wannan aiki, wa'adinsu ya kare, ya kamata a ce su kawo wani. Kuma an kawo wani a ce a wata uku a duba abinda suka yi. Idan ba su yi abin kirki ba a ce su haka kawo wani. In Allah ya dan an ana haka haka da sa mana kirki. Kuma waɗannan mutane a san da suke, ya kamata a rike su gidansu a duk a tattaka su. Yawa, idan da abun gaskiya.
To mun gode dan bare bari, ko da yake layin ka ya katse amma an ji bayanin da kai mai muhimmanci. Bari mu koma Kaduna garin gwamna. Ke kallai a Kaduna.
Kalma ce Alhaji Musa Garu, na ji kamar kana tambaya.
Eh, to amma ai ka okay, to an sa gurguje.
To wannan tambaya da kake da ita ba mutumin da zai kukan kura ya shiga daji. Shugaban kasa Muhammadu Buhari dole ne ya san abubuwan da ya kamata akan arewa. In ya gama shugaban kasar nan arewa zai dawo. Saboda me za a ta kashe mutane kamar su san kiyaki? Shugaban kasa Muhammadu Buhari kana soja, kai shiru mutanen nan gaba daya. Allah da ya kiyaye. Allah ya sa su tashi lafiya. Alhaji Musa Garu na.
To mun gode Alhaji Musa, mun gode da ka dawo ka ansa mana tambayar mu. To bari mu je mu jihar Filato. Wake kallai a jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Baba Gaskani daga Namu, karamar hukumar conference a jihar Filato, Nigeria.
To muna jinka.
Wato wannan bayani kamar da wani dazu ya faɗa ni daga baya cewa tsofaffin su komandodin da aka ba su wannan aiki, to abin da ya kamata yanzu a canja su. Kuma wannan sunan operation nasu daga zaman lafiya dole a maida shi zaman lafiya da ikon Allah. Amma ana ce dole din nan ba Allah ne ya daba su ba, za a dunga yi kawai ba za a ci nasara ba. Allah ya sa a tashi lafiya.
To mun gode sosai, ka yi bayani mai kyau, kuma ka ba da shawara mai kyau a koma ga Allah. Amma kuma Allah ya ce kamar yadda kai bayani, Allah ya ce tashi in taimake ka a ce zaman lafiya da ikon Allah. To Allah isa sun yi amfani da wannan hikimar da ka gabatar. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
akalla ƴan wasan kwallon kafa bakwai na kasar Eritrea ne suka yi batan dabo bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na yankin gabashin Afrika a Uganda. Wannan ne karo na biyu da ƴan wasan kasar suke arcewa a lokacin bugawa kasar su wasa a wasu kasashe a wannan shekara, bayan da a watan Oktoba ƴan wasan kasar biyar suka tsere daga otel din su a tsakiyar gasar. Hukumar shirya gasar ta ce tana farautar ƴan wasan, kuma tuni ta shaidawa hukumomin kasar Uganda bacewar tasu. Karon battar karfe tsakanin kungiyoyin Tottenham da Chelsea na Ingila wasan Premier a jiya Lahadi ya kara zafafa matsalar nuna wariyar launin fata a sha'anin kwallon kafar duniya, inda gwamnatoci ke kokarin shigowa domin yaki da matsalar. An dakatar da wasan da ya zafin gaske na dan lokaci, bayan dan wasan Chelsea Antonio Rudiger ya yi korafin ana masa hashewar biri a filin wasan na Tottenham, inda nan take alƙalin wasa ya tuntubi jami'an gasar ta Premier da kuma na kungiyoyin. Kungiyar kwararrun ƴan wasa ta yi kira ga gwamnati da ta binciki lamarin domin daukar mataki. To sai dai gwamnatin ta ce hakika za ta shigo ciki muddin hukumomin wasan kwallon kafa suka kasa shawo kan matsalar ta nuna wariyar launin fata a wasanni. To ko baya ga wannan ma wasan wanda ya kasance fafatawa tsakanin tsohon koci Jose Mourinho da tsohon yaron sa Frank Lampard ya ji hankalin manazarta sha'anin kwallon kafa. Tottenham da ke karbar bakuncin wasan ne ta ji jiki, inda Chelsea ta doke ta da ci biyu da nema. Lamarin da wasu ke yi wa lakabi da yaro ya doki mai gidansa. Yan kwanaki bayan da Mourinho ya yi sharhin cewa ƴan wasan Chelsea da ma mai horar da su matasa ne da ba su da kwarewar karawa da manyan kungiyoyi. Dr. Zubairu Sahabi mai sharhi ne akan lamuran wasanni a Najeriya.
Wannan ya tabbata cewa matsalar da gare shi ne, domin idan ka kula ga abin da ya faru gajiya, matasan Chelsea sun taba rawa a zo a gani, domin sun mamaye Tottenham a cikin gidanta kuma suka samu nasarar zura kwallaye har guda biyu. Wannan ya nuna cewa rashin dama tabbatar da suke yi daga mai horar suwa ne ba daga lafiyan ƴan kwallo bane, domin a gajiya da aka basu a tsari mai kyau sun zo sun taba rawa gani kuma har an samu nasarar cin kwallo. Wannan ya nuna cewa shi Mourinho dama shi ne bai iya zama da matasan kwallo ya fi son tsofaffi, kuma idan an lura yanzu ma dukan dabarun su na kwallo sun fara karewa.
Kafin da murtala to ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawar Amurka dan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa ba su fidda aniyar kiran shedu a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump ba. A wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends, McConnell ya ce ba mu fidda aniyar gayyatar shedu ba. Mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton. Adalci adalci ne. Wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ci sake su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa dan jaridan nan dan asalin kasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara. A wata sanarwa da ya fitar, mai shari'ar ya ce an zartar da hukuncin ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan. Shalan Al-Shalan shine mataimakin mai shigar da ƙara a kasar Saudiya. Hukumomin sojin Amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau Litinin a kasar Afghanistan.
Tuman sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tusile wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Levis Gresham wacce ta hada mana sautin, da kuma shi injiniyanmu na wannan lokacin wato Voltex Zanga-Zanga, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe.